لا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan bagire mai tarin albarka Masjidul Muhajirin a wannan anguwa ta Dan Tudu a Karce Makoyo a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mu ta Niger. A yau muna rana Asabar daren Lahadi 19 ga watan Al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1448 wanda kuma daidai da 4 ga watan 7 miladi Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimakon Allah madaukin sarki a daidai irin wannan lokaci muke biye da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke tafsiri a cikin suratul baqara wannan kuma shine majalisin mu na 30 daidai a cikin wannan sura inda za mu tashi farkon aya ta 20-57 zuwa ayoyin da Allah madaukin sarki ya nuha mu karanta a cikin wannan zama. Ubangiji ta'ala ya bude waɗannan ayoyi da faɗar shi wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka. Na'am.
Hatta na'allaha jahratan fa aqadtum as-sa'iqat wa antum tamtum. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى
كُلُوا
مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
bai ta'ala a cikin wadannan ayoyi yace wa idh qultum katina lokacin da suka ce ya Musa lokacin da kuke gaya ma annabi Musa kuna cewa ya Musa ya kai annabi Musa lan nu'mina laka ba za mu sakangance mu yarda da kai mu yi imani da kai ba hatta nara Allah jahratan hasi mun ga Allah karara ga hili fa akhadatkumus sa'iqatu nan take mutuwa tashin hankali da bala'i ya lullube su wa antum tanzuruna alhali ku kuna gani Allah ce thumma ba'athnakum sannan kuma muka tayar da ku min ba'di mautikum bayan mutuwar ku la'allakum tashkuruna domin ku yi godiya wa zallalna alaykum alghamama Allah ce muka lullube muku sama da gizagizai wa anzalna alaykum almanna wassalwa muka sabkar muku da almanna da salwa Allah ce kulu ku ci min tayyibati na daga dada dan ma razaqnakum abinda muka arzuta Allah ce wa ma zalamuna bas zalimce mu ba walakin kanu anfusahum yuzlimuna sai dai su yadda al'amarin yake sun kasance suna zaluntar kansu ne a waɗannan ayoyi da muka karanta suna da dalili na sabka Imam al-Baghawi ya kawo a cikin littafin shi yake ba mu labarin yadda annabi Musa alaihi salatu wassalam bayan ya tafi ganawa da Ubangiji subhanahu wataala da ya shi ganawa kwana 40 gabanin ya dawo mutanen ya sun riki dan maraki abun bauta koma bayan Allah suna nan rike da dan maraki suna bauta annabi Musa alaihi salatu wassalam da yazo yake ce musu su tuba su bar wannan aiki da suke yi. To Ubangiji subhanahu wataala a siyakin wasu ayoyin da suka zo a cikin suratul nisa'i da suratul a'raf, a siyakin maganan Ubangiji subhanahu wataala da ya tashi yahi mabani Isra'il, to ya umarci annabi Musa alaihi salatu wassalam, game da Imam al-Baghawi ya kawo, ya umarci annabi Musa da ya dauki wasu daga cikin mutanen shi mutum 70 ya tafi da su waɗannan mutanen dan su roƙo gafara a wajen Allah madaukakin sarki. Idan Ubangiji subhanahu wataala da ya tashi yahi musu, sai da aka dauki mutum 70, waɗannan mutane 70 da annabi Musa ya zaba a cikin mutanen shi, an zabe su ne ba don komai ba, sai dan su yi tsarki, su yi istighfari, su wanke zukatansu, sannan sai su tafi wajen Ubangiji subhanahu wataala dan su nemo gafara. To annabi Musa da ya zaba mutum 70 na daga kyawawan mutane masu dabi'a mai kyau a cikin mutanen Bani Isra'il, aka zabu mutane 70 wanda ake ganin sun dara kowa a cikin wannan kabila, a cikin waɗannan mutane suka yi azumi, suka yi tsarki, suka tsarkake tufarsu, kuma suka tsarkake zukatansu. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya hita da waɗannan mutanen zuwa Tur Sina, da ya hita da su domin su gana da Ubangiji inda yake magana da Allah. Sai annabi Musa yake ce musu, ku suke ce ma annabi Musa, muna so mu ji maganar Ubangiji ku. Waɗannan mutane 70 da aka tafi da su, annabi Musa ya ce musu, zan roƙa muku Allah. To lokacin da suka yi kusa da Tur Sina, nan take sai Ubangiji subhanahu wataala ya sabko da wasu gizagizai, suka lullube dukkan dutsen, kuma suka lullube bagiran da suke tinkara. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce, kada su ji tsoro, su tinkaro, kada su ji tsoro. Suka tinkaro wannan dutse, shigarsu annabi Musa alaihi salatu wassalam ya huwaɗi, ya yi sajada ga Ubangiji girmamawa ga Allah subhanahu wataala. Su ma sai suka yi sajada ga Allah madaukakin sarki. To bayan sun yi wannan sajada ga Ubangiji madaukakin sarki, sai Allah madaukakin sarki yake yi ma annabi Musa magana, kuma su din ma suna jin maganar da Allah yake yi ma annabi Musa. Har Allah ya musu magana, yake ce musu, shine Ubangiji wanda yake Ubangijin bakka, wanda ya fitar da su daga garin Misra, da ya kubutar da su daga hannu mai tsanani mai ban wahala, shine Fir'auna. Allah ce, ku bauta mana ni kadai, kada ku taba gama ni da wani a cikin bauta. Waɗannan mutane 70 suna nan suna jin a wannan ganawa da wannan magana ta Ubangiji. To lokacin da al-ghamam, wannan abin da ya shahi girgiji, ya jayi, suka waiwayo, suka ga annabi Musa alaihi salatu wassalam, nan take mutanen sai suka tambayi annabi Musa cewa, to su 70 ne aka ɗauka mutanen ƙwarai, aka tai da su domin su roƙo gafara ga mutanen gari. To amma waɗannan 70 suka ce, lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, mu ma ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga Allah ƙarara. Shi yasa a cikin suratul a'raf Ubangiji ke bamu labarin wannan tahiya. Allah yake cewa, wahtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tadullu biha man tasha'u wa tahdi biha man tasha'u anta waliyyuna faghfir lana warhamna wa anta khayrul ghafirin. Annabi Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da mutane suka ce, lokacin da waɗannan mutanen suke tambaye shi, lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan, sai Allah ya ce, fa akhadatkumus sa'iqatu, nan take sai mutuwa, sai tashin hankali, sai tsawa ta iske ku, wa antum tanzuruna alhali kuna gani. idan suna gaya ma annabi Musa maganar muwa ba za mu imani ba sai mun ga Allah nan ma karara kai Musa duka barba kanka wahala to Allah subhanahu wataala nan take su yi hushi sai mutuwa ta same su kuma mutuwar ba ta same su ba lokaci guda a wa antum tanzuruna wani na ganin wani na bingirewa kowa na kallo sai guda ya bingire ya mutu kuma wani ya bingire har su 70 suka rasu su duka suka mutu ubangiji subhanahu wataala bayan ya kashe su annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma ya kara shiga tashin hankali kai Musa ka dauko mutun 70 ka ce a baka mafi kyawun halayyan mutane mutanen kware daga cikin bani Isra'ila an baka mutun 70 kuma kun je ganawa kuma ubangiji subhanahu wataala ya kashe su idan annabi Musa ya dawo a cikin bani Isra'ila ba tare da waɗannan mutanen 70 ba to za a shiga kuma wani rudani na gaba wannan Musa alaihi salatu wassalam sai yi ta'addu'a shine nan a cikin suratul a'raf Allah yake ba mu labarin waqtara Musa qaumahu 70 rajulan annabi Musa ya dauki daga cikin mutanen shi mutun namiji 70 domin su gana to lokacin da suka yi barambara ma wajen gana wai annan Allah ya kashe su wannan Musa kuma yake ta'addu'a ya huwadi yana magiya yana ta roƙon Allah a raya mai su Allah subhanahu annan Musa abinda yake roƙon Allah laushi ita alaktahu Allah inda ka ga dama tunda suka yi bautar dan maraki da bani nan sai ka kashe su amma yanzu sai da nazo da su na baro al'umma kuma sannan ne za a kashe su Allah annan Musa yake gwada ma Allah wannan aikin ka ne in ka ga dama sai ka azabtar da su ka fitini wanda ka ga dama da wannan aiki naka kuma ka gwada ma wanda ka ga dama shari'a ya bi annan Musa alaihi salatu wassalam yayi ta roƙo Allah sai Allah ya raya su kuma to shine nan Allah ke ba mu labarin cewa a lokacin da suka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka kawo mun littafi suna tambaye ahlul kitabu suna tambaye shi yasaluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama mutane ke tambaye annabi Muhammad mutanen ahlul kitab suke cewa ka kawo mun littafi daga sama a ba kowa littafin shi ya karanta Allah ya ce kyale su kai annabi Muhammad fa kan sa'alu Musa akbar min zalika ai an tambaye annabi Musa hiye da wannan magana abinda suka tambaya wanda yake ciwo wanda ba a taba yi ba kowane annabi irin shi ba Allah ya ce fa qalu arina Allah jahara sun ce a gwada musu Allah karara fa akhadathumus sa'iqatu bi zulmihim sai abinda ya kama su mutuwa ta same su nan take tare da zaluncin da suka yi Allah subhanahu wataala yake nuna musu afatuhulikuna annabi Musa yake nuna musu afatuhulikuna bima fa'ala sufaha'u minna kada ka kama mu akan abinda mutanen nan wawayen mu suka aikata a wannan yana nuna mana al'amura da dama a cikin wannan abinda mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka roki Allah madaukakin sarki saboda waɗannan ayoyi akwai abun lura na ilimi sosai a cikin su babban abinda za mu dauka ayan mu ta farko da Allah subhanahu wataala ya suke ce ma Allah lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan idan ba mu mance ba tafsirin farkon wannan sura Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi sai ce mi hudan lil muttaqina shari'a ne ga masu tsoron Allah to kaman mun tambaye Allah su wane ne masu tsoron shi sai Allah ya ce mu alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wanda suke imani da abin da ya buya gare su kuma suna sallah ashe mai cin rabo a duniya shine mutunan da ya imani da Allah madaukakin sarki kuma ya imani da gaibi gaibi shine baka san abu ba mu san Allah ba muna jin sufufin shi mun ga alamun shi amma mun yarda ba mu san nan Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ba mu san maga ba mu taba ganin ya ba amma mun ji labarin shi kuma mun yarda ya ba mu labarin akwai wuta mun yarda ga abinda zai kai mu wuta muna ta kokarin kiyayewa ya ba mu labarin akwai aljanna ga abinda zai kai mu aljanna muna ta kokarin aikatawa muna roƙon Allah ya sanya mu aljanna to wannan shine imani da gaibi baka san abu ba a baka labari kuma sai ka yarda kalamunta. To wannan ayoyi suna nuna mana wajibcin yin imani da gaibi. Imani da gaibi shine gaskantawa da abinda dan adam ya samu labari na Ubangiji subhanahu wataala ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka ashe wajibin mu ne mu rinka yin imani da abinda aka labarta mana, kada mu zama irin bani Isra'il da suka ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan. Sannan mutanen annabi bani Isra'il, mutanen annabi Musa sun nemi abinda bai yiwuwa a duniya. A duniya ba a ganin Allah sai dai in an mutu a lahira. A lahira ne ake iya ganin Allah subhanahu wataala. Shi yasa Imam Ibn Kathir yake cewa akwai bambanci tsakanin neman ganin Allah da annabin Musa yi. Ai annabin Musa lokacin da ya ji wajen Allah, Allah mai magana, ya ji dadin magana, shauki da kauna da soyayya da narkewa cikin san Allah, sai annabin Musa ce rabbi arini anzuru ilayka, Allah gwadaman ni ina so in gane ka. Sai Allah ce mai lantarani, ya kai Musa ba za ka ganda ba. Su kuma nan maganan kusan shigenta ce, su ma sun nemi Ubangiji subhanahu wataala ya bayyana gare su, amma su maganar su sun yi ta ne girman kai da kafirci da kangarewa da nuna cewa ba su ma isa ba, ba isa ba su yi imani din, dole sai an gwada masu Allah karara. To nan ne sai Allah subhanahu wataala ya jarabce su, ya kama su da wannan tambaye. Al-Imam At-Tabari yake cewa wannan su'alin da suka yi, tambayar wannan kadai da suka yi, tambaya ce ta yakuri. To dan haka ita kuma tambaya ta yakuri ba ta da wata shari'a, ko da ka san Al-Qur'ani, ka san sunna, to a cikin musulunci kuma ba a san tambaya ta yakuri wanda za ka yi ta yi dan ka kuri wani malami, ko kuma ka kuri addinin, ko kuma ka ta kawo wasu abubuwa daban-daban. Wannan yana daga cikin irin ababan da wannan aya take karantar da mu, da suka ce arina Allah jaharatan ku kuma lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan. A haka hayyau a ci wannan aya akwai hadarin ta'annuti, akwai hadari mai girman gaske ga mutumin da zai neman dalili, ya rinka cewa ina dalilin kaza, me yasa aka yi kaza, me yasa aka yi kaza, amma yana tambaya ne ba dan yayi imani ba, yana tambaya ne kawai dan yayi yakuri, dan yayi izgiri da sunna ta nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma da zaga da dama daga cikin mutanen mu a yau suna hada da cikin wannan tambaya. Mutun ya ce to ku ayan izala da kuka ce ba aka za, to me kuke ne, ko kuma me dalilin ku, ko kuma me yasa ba ku kaza? Irin waɗannan tambayoyi wanda dan adam inda ke yin su ba yana nahin su bane da neman fahimta da neman shari'a, shine ake ce ma ta'annuti cikin neman dalili. Shi kuma ta'annuti cikin neman dalili babu abin da yake kara ma dan adam sai kangarewa. Dan adam yana kangarewa ne duk lokacin da yake ta'annuti a cikin neman dalili. To kuma wannan ta'annuti a cikin neman dalili yana gaggauta hushin Allah akan bawa. Dan haka idan mutun ya zamana yana addini, ya fahimci addini, to kada ya rinka tambaya a cikin wannan addini, tambaya ta yakuri kamar zai kuri malamai, to kuma zai yi izgiri, to wannan yana sa hushin Allah nan take. Kadiba yadda suka yi kwana 40 suna shirkar su, suna bauta, annabi Musa ya ce wajen Allah subhanahu wataala ya gana 40 laylatan, ya bar su kwana 40, su kuma kwana 40 suna bautar dan maraki. Bautar dan maraki shirka ne ko? To suna ta bautar dan maraki, suna ma Allah bautar wanin Allah wanda ba Allah ba, abinda Allah ya hana ba ya so. Babban abinda Allah ya tsana a duniya shine a bauta mai tare da shi da wani. Duk rahama Allah, duk tausayin Allah, duk jinkan Allah, Allah yake cewa shi wa la yaghfiru an yushraka bi, bai gafara idan an yi hada shi da wani. To amma duk da wannan tausayin, kadiba Allah ya kyale su, duk da Allah bai san shirka, kwana 40 suna ta shirka su, Ubangiji Ta'ala bai ce musu komi ba. Annabi Haruna yana tare da su amma ya kasa hana su. Waɗannan mutanen 70 Imam al-Baghawi yake cewa yana nihin dukkan bani Isra'ila kowa sai da yayin mautar dan maragin nan babu wani wanda ya tsira sai annabi Harun shi yasa da aka zo sai aka nemi 70 masu dama dama su tin su ba Allah hakuri ma'ana su yi addu'a su roki Allah gafara tunda su ana iya cewa kuskure ne yasa suka fada ciki to amma duk da wannan Allah ya kyale su da 70 inda ake kiwata ta mazatu da kwana 40 inda suka yi suna bautar dan maragi Allah bai gwada hoshi ba kai tsaye amma suna ce mu Musa alaihi salatu wassalam lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan mu ba za mu yi imani ba sai mun ga Allah karara to wannan magana tambaya ce ta yakuri ba ta neman dalili ba dan a yi imani tambaya ce ta kangarewa ta renin wayo tambaya ce wanda mutun zai yi rinka yi dan ya gwada ma addinin naka ba komai bane ta izgili to Ubangiji ta'ala yana sanya hushi nan take da mutunan da ke izgili da awenya shi yasa Allah ce fa akhadathumus sa'iqatu nan take mutuwa ta kama malamai sun yi maganganu da dama cewa as-sa'iqatu nan sun ce tsawa as-sa'iqatu sun ce fargaba as-sa'iqatu suka ce mutuwa nan take Allah ya kashe su shi yasa wannan aya tana nuna mana ashe rishin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala da ilimi ko da jahilci yana haihuwar da hushin Allah nan take abinda za ka ga da dama daga cikin al'umma suka nuna da maganganu da Allah balle idan mutum yana tare da masu kuɗi ina ce masu kuɗi da nayin masu kasuwa masu rihin asiri to shi sai ya zama da Allah ya jarumce shi da rishin samu za ka ji mutanenmu suna magana ni kamar mutum ya rinka cewa kamar ya zagi Allah ko kuma kaji mutum yana cewa kamar ya ciji sama ko kuma mutum ya ce shi ya rasa mi ya tare ma Ubangiji waɗannan maganganu suna ƙara dirmiyar da mutane a cikin wahala koda da jahilci ne baka san ana shi al'amarin Allah ba wai sai ka san ana yi ba ko ba eh shi janabin Ubangiji ya wuce jahilci in kai jahili ne sai kai taba Allah to zai ƙara gwada ma jahilcin shi ma sai ya taba ka shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ana kiyaye maganganun da ake mai lokacin da suka ce ma annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan nan take Allah ya kashe su haka kuma uquban nan tana iya zama kai tsaye kamar yadda uquban nan tana iya zama kuma sai daga baya ba kai tsaye ba shi yasa Ubangiji subhanahu wataala dama bai ne kashe su ba kowa da shekarun shi ya ibo lokacin mutuwar shi annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya roki Allah ya ce ya Allah mutanen nan mun zo wani tare da su da muka zo kuma ba dan komi ba sai dan kai Allah madaukakin sarki ka tausaya mana ka yafe mana kuma in na koma ba tare da su ba to ta ina za na shiga to kuma Allah madaukakin sarki da yake mai rahama ne mai jin kai ne kuma sai ya kara raya su shine sura take ba mu labarin fa akhadathkumus sa'iqatu wa antum tanzurun sai Allah ce thumma ba'athnakum min ba'di mawtin
la'allakum tashkurun
nan take da annabi Musa alaihi salatu wassalam yayi addu'a kuma sai Allah ya tada su thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun Allah ya ce muka tada ku kuma da aka tashi tada su aka tada su da guda guda wani sai ya tashi kuma sai ga ƴan uwan ya dan sun mutu kuma sai a tada wani kuma a tada wani har suka tashi su duka Allah ya ce mun yi wannan ne ba dan komai ba la'allakum tashkuruna dan ku yi godiya ga Allah subhanahu wataala wannan kuma yana nuna mana babu wata ni'ima da Allah zai ma dan adam fati sai Allah ya so ya yi godiya ga wannan ni'ima kuma kowace ni'ima da ka gani to tana da kalar godiyar da Allah yake so ya yi da ita idan Allah ya baka ni'ima ta lahiya to babbar godiyar da ake so kai amfani da wannan lahiya cikin aikin da'a idan Allah ya baka ni'ima ta tahiya ta kawo to kai amfani da wannan ni'imar kahin ta kauce ma ni'ima ce koda mutum yana rayi bai mutu ba zai iya kai lokacin da Allah zai amshe mai kawo so tari muke ganin uwayenmu da kakanninmu yanzu ba za su iya tahiya ba za ka ce tai daga nan zuwa nuri kaza ba zai iya ba saboda shekaru wannan ni'imar kai da Allah ya ba dama yanzu to kai kokari ka ci amfanin wannan kawon naka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba mu labari da dama daga cikin mutane yake cewa karibanci abubuwa guda biyar gabanin wasu biyar su zuma to daga cikin yake cewa karibanci lahiyarka gabanin rashin lahiya ta zuma karibanci damarka gabanin rashin dama ya zuma mutum shi duk abinda dan adam zai yi rinka godiya ga Allah shine Allah ce masu kuma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ce wa sallanna alaikumul ghamama
نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم
وما ظلمونا
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
وبنجي تعالى وظللنا عليكم الغمامة على تيكم مكا للبيكم da al-ghamam al-ghamam shine gizagizai ko kuma wani yanayi sararin da yake rihi zahir rana Allah ce wa anzalna alaykumul manna was-salwa kuma muka sabkar muku da al-manna was-salwa Allah ce kulu ku ci min tayyibati ma razaqnakum daga kyawawan dada dan abin da muka arzuta ku da shi Allah ce wa ma zalamuna wannan magana da suka yi ba su cuce mu ba su zalunce mu ba lakin anfusuhum kanu anfusuhum yuzlimuna sai dai su matsalar su kawuna su ne kawai suka zalunta duk kafircin da dan adam zai da zanubin da dan adam zai da lahin da dan adam zai ma Allah to ba zai zalunci Allah ba shi Allah babu abin da zai zaka zaluntar shi da shi duk aikin da ka aikata kanka ne kanma shi yasa Allah ya ce ma zalamuna walakin kanu anfusuhum yuzlimuna Allah ce ba su zalunce mu ba kawo da su ne kawai suka zalunta a alƙashin wannan malaman suka ce babban zalunci shine zaluncin da zaka zaluntar kanka babu wani zaluncin da ya kai ka zalunci kanka ka ha'inci kanka baka sani ba babban zalunci shine kai shirka da wani Allah ka hada Allah subhanahu wata'ala da wani wanda ba shi ba shine babban zalunci inna shirka la zulmun azim kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari ta bakin Luqman al-Luqmanul Hakim haka zalunci na biyu shine zaluncin da zaka zaluntar dan uwanka azatanka shi ka kwara amma kuma kai ne kake kwarar kanka shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqala lish-shati al-jalha'i min ash-shati al-qarna manzo sallallahu alaihi wasallam yace za ku mayar da haƙoƙi na mutane dumbi daban-daban daban-daban za ku ba kowa haƙin shi har sai an biya ma akuya da tattin wata akuya mara kawo akuya mai kawo idan tattin mara kawo rana na kiyama sai Allah ya musu shari'a to haka kai ma idan kana ganin kamar ka zalunci wani kan gane ka zalunci ranar alkiyama za a biya za a baka lada kana da lada a dauki ladanka a bashi idan ladanka ta kare sai a rinka ebo zunubai na mutanen da ka zalunta sai a baka to shi yasa nan malamai suka ce babban zalunci dan adam ya zalunci kanshi duk da wannan abinda bani Isra'ila suka gaya ma Allah da hushin da Allah ya yi da su to ubangiji kuma ya gwada mun rahamar shi kuma ta yi hushin shi Allah mu mai tausayi ne mai jin kai duk da sun yi wannan kafircin kuma Allah sai ya raya su annabi Musa ya daga hannu ya ce ya Allah ka raya su kuma Allah ya raya su sannan kuma bayan ya raya su at'amahum kuma Allah ya ciyar da su bayan ya ciyar da su kuma ya masu innuwa ya masu ruwa sannan kuma bayan ya masu ruwa kuma ya arzuta su kadiba kaga cikin su yake guda Allah ya ce thumma ba'athnakum sai muka tayar da ku bayan mun kashe ku kashewa ta hushi annabi Musa ya addu'a kuma sai Allah ya tada su to bayan an tada su abun abar su kowa sai ta tabbilan shi tunda sun yi sun ma Allah kafirci Allah ya ce wa zallalna alaikumul ghamama kuma muka masu ruwa saboda za su tahiya daga wannan marhalar tarihin bani Isra'il yawo suka yi shine ake ce ma lokacin ti sun yawo su ma ba su san inda za su ba to amma duk da haka Allah sai ya saukar musu da gizagizai sun yi tahiya kasa mai yawa sun yi wa ban tsama a cikin duniya su ma ba sani za su ba shekaru masu yawa jigogi da kakanni ana ta yi suna haihuwa wani na mutuwa haka suka ta yawo cikin duniya ba sani za su ba to wannan lokacin ne Allah subhanahu wataala shine wa zallalna alaikumul ghamama mungi subhanahu wataala ya sabkan musu da giza gizai dan su kare musu zahir rana ni'ima ta murgu kina Allah ce wa anzalna alaikumul manna wasalwa kuma muka sabkar muku da alman wasalwa alman malamai wajen fasara shi sun yi ta maganganu daban-daban karamtun abinda ake iya kwatanta ma dan adam wasu ruwa ne masu zaki masu dadin sha wasu sun ce suna kama da madara ta hanyar haske suna kama da zumuwa ta hanyar kabri da zaki suna hitowa fari ta sai da gaggar kwaro na hitowa da itace amma dai almannu wasu abin sha ne daga wajen Allah ne dadi Allah da kanshi yace abin da yana dadi yace kulumin tayyibati ku ci daga abin gami dadi insha Allah da abin da Allah yace mai yana dadi kasa yana dadi to haka Allah ya arzuta su anzalna alaikumul man wassalwa kuma Allah ya arzuta su da naman tsuntsaye mai dadi shi ma asalwa malamai sun yi tafassara menene salwa soyayyen nama ne ke zo musu za su ci nama kuma sai su sha ruwa Allah ya ce kulumin tayyibati ma razaqnaku ku ci daga abin da muka azta ku kanku ne kuka sare da tan baya shi yasa ashe malamai suka ce babban ni'ima wadda Allah yake ma bawa a bayan kasa bayan ni'imar musulunci ita ce ni'ima ta abinci shi yasa bani isra'ila sai aka basu abinci Allah yake cewa anzalna alaikumul manna wassalwa malamai suka cewa yana nihin duk lokacin da mutum dan adam ya samu abin da za ya ci to bayan ni'ima ta musulunci da aka mai babu wata ni'ima wadda ta kai wannan ni'imar da ta abin da za ya ci shi yasa da Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin da mun iya dogaro ga Allah matukar dogaro to abin a ce za a arzuta mu sai Allah ya ce da ya arzuta mu kamar yadda yake arzuta mi tsuntsu shi tsuntsu zai tashi yana jin yunwa annabi da tashi bada labarin sai ba mu labarin abinci tsuntsu zai tashi yana jin yunwa amma sai ya dawo gidanshi a koshi bai da kuma abin da zai ajewa gobe amma kuma da ya tashi tun da safe in ya hita kuma zai samu abin da zai ci sai annabi yake cewa da mun dogara ga Allah to da kowa cikin mu ya ci kuma ya sha shi yasa ashe ni'ima ta cin abinci ka ta mu abin da zaka ci ka sanya mu cikin ka to ita ce babbar ni'ima bayan ni'imar musulunci shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk mutunan da ya tashi yana da aminci a cikin addinin shi da wajen zaman ya sannan kuma aka bashi abin da za ya ci a inin da yake ciki yana da abin da za ci da rana ya ci abin da za siya mu da dare to wannan mutum annabi ya ce kamar an bashi duniya baki ɗaya in ta an mika mai to shi yasa nan Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin ya barwa annabi Musa alaihi musalla ya barwa ya ba mutane annabi Musa sune bani Isra'il ya ba su ni'ima ta abinci shine almannu wassalwa a haka yana daga cikin ni'ima ta biyu wanda Allah yake yi ma baiwa yake ba dan adam da mai mai baiwa ita ce ni'ima ta bi'a yanayi sarari sarari da muke gani ba karaman ni'ima bace idan yayi sahi da yawa ka kasa ibada ka kasa wani abu haka idan yayi zahi kuma ka kasa amfani shi yasa ubangiji subhanahu wataala sai yake gwada ma mutanen annabin bani isra'ila kenan mutanen annabin Musa alaihi salatu wassalam sai Allah yake gwada musu zallalna alaikumul ghamama ashe idan ka ci abinci ka koshi to ni'imar da Allah zai iya ma ta gabanta shine ni'imar yanayi mai dadi da haka zaka dan adam duk wanda ke da wadata daga ya ci abinci ya koshi ko ya nemi innuwa ta bedi ko ya nemi fanka ya kunna ko kuma ya sa AC ko kuma ya nemi wani wuri wanda zai samu yanayi mai dadi saboda daga an ci abinci kuma yanayi ake nema to su mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam mutanen shi bani Isra'ila da Allah ya ba su abincin kuma sai ya ce wa zallalna alaikumul ghamama sai da aka fara gyara musu yanayi ya zama da mai dadi ne yanayi a ciki sannan kuma babu yanayin da babu zahi babu sahi a ciki to a lokacin ne Allah madaukakin sarki ya cika musu ni'imar shi akan su shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin cewa dukkan abin da suka aikata baya kansu ne kawai suka zalunta ba su zalunta ubangiji ba subhanahu wata'ala. Shi yasa waɗannan ayoyi da muka karanta suna nuna mana lalle dan adam washigin shi ne dole su ingane tilis ingane ya samu yayi imani da Allah madaukakin sarki, kuma kada idan yana karantarwa mai wa'azi mai ilmantarwa to ya bari hushi da mutane, dai da mutane za su bata ma rai, dai da za su gaya ma bakar magana, dai za su yakin ka, dai za su ma abinda za su ma na cutarwa, to kai hakuri su yakin wannan ayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi tambaya ta izgili, suke tambaya a sabkan masa da littahi daga sama. Allah ya ce a'a ka kyale su, ai waɗannan da kake gani to kakannin kakanninsu su ne bani Isra'ila, sun ma annabi Musa abin da yake ƙarfin wannan wanda suke ma, da aka kai hakuri da kyale su ka kawo da kai. Ubangiji subhanahu wataala yana tarbiyyantar da dukkan wani mai kira mai son ya ga al'umma ta shiryu ta koma bisa tafarki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to wannan mutumin dole shi sai yayi hakuri, za a bata mai rai, za a karetar da shi, za a cewa kaza, za a mai sharri, za a mai ababe daban-daban, amma idan yana so ya ci nasara to shine ya hakuri da wannan al'ummar da yake so ya samu, ya samu cewa sun shiryu. Abu na gaba wannan yana nuna mana cewa lalle wajen Allah subhanahu wata'ala ne ake kwaɗayin dukkan abin da ake bukata, babu abin da ya gagara Allah. Duk yadda ka bata da Allah can baya, duk yadda kuke da laihi ka kake da laihi tsakaninka da ubangijinka, to ka tuba Allah subhanahu wata'ala zai yaye ma ka. Diba da suka yi shekara kwana 40 suna bautar dan maraki, sai Allah ya ce fatubu ila bari'ikum, ku tuba zuwa ga Allah wanda ya kage halittar ku, kuma suka tuba, da suka tuba kuma Allah ya yaye musu. Kuma ashe duk wanda ya tuba to ubangiji subhanahu wata'ala yana karban tuban shi. A haka a cikin kisan da muka karanta na cewa annabi Musa ya samu mutum 70 daga cikin mutanen kwarai suruka Allah subhanahu wata'ala ya yi ma bani Isra'ila gafara. Wannan yana nuna mu ashe cikin al'umma idan aka yi zunubi na baki daya sai aka rasa kan gari, aka rasa yadda za a yi a shawo kan matsala, to ana samu wanda ake kyautata mu zato daga cikin al'umma a ce suruki Allah subhanahu wata'ala. To shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa falaula luk ba ku gani ba lokacin da kuka samu ba'suna istadarra'u, lokacin da kuka samu kanku cikin matsala, idan kun dawo kun nemi tuba kun kaskanta da Allah subhanahu wata'ala, to bangi subhanahu wata'ala sai ya yafe mana. Ashe dukkan lahin da muka ma Allah ko ma wani iri ne ko shirka miki, in dai ba mu mutu ba muna yin wannan shirka to mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Allah madaukakin sarki sai ya karbi tuban mu, kuma idan ya tuba in mun tuban ya yafe mana, kuma yana iya maida mana rayuwar mu daga wahala ta koma rayuwa mai dadi kamar yadda yamma mutanen bani Isra'ila. Haka abinda zamu kara samu a cikin wannan ayoyi da muka karanta shine cewa babu abinda ke jawo hushin Allah kai tsaye. Kaga Allah ya kama mutum kamar izgili da ayoyin Allah, duk abin da za ka yi na lahi to ka kyale bakinka ka yi ta aikatawa, amma ka ga mutunan da bai iya bakin shi ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da wani yake cewa ga mani nasiha sai yake ce mai kuffa alaika hadha, annabi ya ce ka kama bakinka ka iya dumin ka iya bakinka, in dai mutun ya rike bakin shi to ko tsakanin shi da Allah akwai sauki, amma matukar mutun za ya saki baki duk abin da yazo mai za ya iya furtawa to wannan mutumin yana kusa da wahala. Kariba yadda suka tan suna shirka ta aiki, suna sajada, suna roƙon dan maraki kwana 40 Allah zira masa ido, amma da suka bude baki suka ce Musa, suka ce ya kai Musa annabin Allah ba mu imani da kai hatta narallaha jaharatan, sai ka kawo Allah mun gani, na Allah ya ce a nan take ubangiji subhanahu wataala ya kashe su, ba a jira ba, me yasa suka yi, suna da ilimi ba su da ilimi, dalilin su mutanen kwarai ne 70 aka dauko, amma nan take Allah ya kashe su. To annabi Musa kuma alaihi salatu wasalam da ya roki a raya su, kuma Allah subhanahu wataala sai ya raya su. dan haka shi baki shike yanke waya in shi Bahaushe duk abin da zamu kada mu rinka sakin bakin mu muna maganganu akan addini ko akan mai addini dan an ce mu abu kaza sunna ne ka shi baka aiwa ta yake bid'a ka amma ka kyale bakinka ba sai ka suka ba ba sai ka zagi ba ba sai kai kaza kawai ka kyale bakinka kai ta bid'a ka an ce ma kaza zinubi ne to kada ka ce wannan zinubin kaza ne a'a kyale bakinka ci gaba da zinubin ka radda ka ga dama Allah ya rihinka da shari'a sai ka tuba amma a ce ma abu kaza haramun ne ka ce kyale su wai haramta mun je mu aikata to kana ƙara jawo hushin Allah ne akan ka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu da maganganu wanda za su yawo hushin shi wannan makaranta daidai a nan lokacin mai kawo abin da makaranta daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tuntun mahalshi ubangiji madaukakin sarki ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.